Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 29 ga watan Yuli shekara ta 2021, inda zaka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da abokiyar aiki na Maryam Dauda, sai sauran abokan aikin mu. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wurare da kuma ma'aikatu, a wani kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa. A jiya Laraba, Baitul Malam Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari 8 da ke karkashin cibiyoyin leken asirin shugaba Bashar al-Assad. Ma'aikatar shari'a Amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar 2020 ko tunanin yin haka, da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya saba wa kariyar gwamnatin tarayya.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji ko menene makomar naira a kasuwar duniya.
Akwai jama'a da dama wanda har yanzu ba su ma yarda da wai magana na wani ATM ko mobile banking ko me kake so ake kiransa.
Yan arewa kuwa na maraba da shirin sake fasalin Najeriya. Amma ba maganar raba ta ba.
Kuma haihu mun goyi bayan wannan abu saboda mun ga alama akwai bukata na gyare-gyare.
Duk muna tafi da waɗannan rahotannin. Bayan haka, kamar kowace rana irin ta yau, mukan kawo muku shirinmu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu, tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa, wanda ya riga ya halaka Amurkawa sama da 611. Ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan Amurka a farkon wannan wata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da nasarorin da kasar ta samu wajen shawo kan coronavirus, amma yanzu ya ce yana duba yiwuwar bukatar ma'aikatan gwamnatin tarayya su fiye da miliyan 2.1 su yi rigakafin, kuma zai kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hancin idan zai ziyarci sassan kasar da ake samun karin yaduwar annobar. Yanzu Amurka na samun mutane fiye da 60,000 a duk rana da ke kamuwa da coronavirus a cewar gwamnatin kasar, ƙari daga mutum 12,000 da aka samu a duk rana a watan Yuni. Nancy Pelosi, shugaban majalisar wakilan Amurka da 'yan Democrat ke da rinjaye, ta sake maido da matakin sanya takunkumin a majalisar. A jiya Laraba, Baitul Malam Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari 8 da ke karkashin cibiyoyin leken asirin shugaba Bashar al-Assad, bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama akan fursunonin siyasa da wasu da ke tsare. Ma'aikatar ta kuma sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin Siriya guda 5 da ke kula da waɗannan cibiyoyin tsare jama'ar. Sanarwar Baitul Malam ta ce gwamnatin Assad ta kaddamar da mummunan yaki akan jama'ar Siriya, inda ta kulla dubban 'yan kasar da ke neman a yi garan bawul da kuma kawo sauyi. A cikinsu an azabtar da akalla mutum 14,000 har lahira. Sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutane fiye da 13,000 suke ba, ko kuma kawai jami'an tsaron Siriya sun kulle su, a cewar rahotanni. Haka kuma ma'aikatar ta sanya takunkumi akan wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira Ahrar al-Sharqiyya da shugabannin ta biyu saboda keta haƙoƙin farar hula. Ma'aikatar shari'a Amurka na gargadin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben kasar na shekarar 2020 ko tunanin yin hakan da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya sabawa kariyar gwamnatin tarayya akan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin. Gargadin na zuwa ne yayin da 'yan Republican daga jihar Arizona ke ci gaba da sake yin nazarin kidayar kuri'un da aka kada a shekarar 2020 a karamar hukumar mulkin jihar mafi girma, yayin da shugabannin jam'iyyar Republican a wasu jihohi hudu da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe, inda shugaba Biden ya kayar da tsohon shugaba Donald Trump ke irin wannan kokarin. Sake nazarin kuri'u bayan zaɓe abu ne da ya daɗe a tsarin zaben ƙasar wanda jami'an zaɓe kaɗai ke yi, amma sake nazarin zaben shekarar 2020 da ya janyo hankalin ma'aikatar shari'a baya bisa ƙa'ida a hukumace, kuma 'yan Republican abokan hulɗar Trump da suke zargin an tafka maguɗi a zaben shi yasa Trump ya kasa samun wa'adi na biyu su ne ke wannan ƙoƙarin.
Mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. 'Yan kasuwa da masu masana'antu, kana da masu musayar kudaden ketare da sauran masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da mayar da martani ga sabon tsarin babban bankin Najeriya kan matakin mayar da cinikayyar musayar kudaden waje da kuma bullo da sabuwar sigar amfani da kudade na naira ta hanyar kafar intanet. Daga birnin Kano ga rahoton da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa muna.
A talatar nan ce babban bankin Najeriya CBN ya soke tsarin sayar da takardun kuɗi na dala ga kamfanonin 'yan kasuwar shinku da ke musayar kuɗaɗen ƙetare. Baya ga haka babban bankin na CBN ya ce daga watan Oktoban bana zai bullo da wani tsarin kashe kuɗaɗen naira ta hanyar fasahar zamani wanda ya sha bamban da na amfani da katin ATM wanda kuma za a rinka kiransa da suna e-naira.
Mu muna farin ciki da wani abu da kawo wanda ya kasance ana yi a kasashen waje ko wanda ya yanki da kasar na kasa ci gaba yake nema. Kawai babban abin damuwa shine shi wancan transaction da muke na bankuna har yanzu zan iya cewa bai samu gindin zama ba. Akwai jama'a da dama wanda har yanzu basu ma yarda da wai magana na wani ATM ko mobile banking ko me kake ake kiransa. To kaga wannan bai magama zama wanda shi kansa aiki ne tukuru a bangaren CBN tabbata mutane da yawa sun shigo cikin irin wannan system din. Mutane da yawa sun ki wannan abin ne saboda almudahar ake samu ta kudade, ka je ka aje kudin ka a banki a zo amfani da wannan transaction din a zare ma kudi ko amfani ATM card din ka a zare ma kudi. Kuma wannan abun suna faruwa da yawa har yanzu mutane basu gamsu da matakan da ake dauka na magana irin wannan abun ba.
Alhaji Sani Hussein Sala kenan shugaban reshen Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN a nasu martanin ga banki na CBN masu hada-hada a kasuwar shinku na cewa batun daina sayar musu da takardun kuɗi na dala da bankin yayi ba sabon lamari ba ne kamar yadda Adamu Isa bakin wafa a Kano ke faɗi.
Akwai shekarun baya da irin wannan ya faru, mu muna da abin da ake kira class B, sai aka zo aka ce an dakatar da class B sai aka koma class A. To saboda haka mataki na gaba shine mu da muke da license na biro da change za mu nemi dalan mu kaman yanda da can fil asal muke nema dalan nan dai abinda muke gudu ko ta zo ta yi tsada domin karancin abu yana kawo tsadan sa.
Tunda dai masu masana'antu a Najeriya ke cewa wannan lamari ya girgiza su.
In ka duba baya zaka ga tun nan tana da yuku da wani abu ake canza policy ai wannan amma kullun kudin nan ƙara gaba yake ba a samu wani ci gaba ba. Duk abin da aka ce ya taba dala to ya taba komai da kasai na rayuwar dan Adam da tunda duk kai na muke aiki da shi na masana'anta sowa muke daga waje da me muke amfani muna amfani da dala ne. Inda kace ta tashi to kayan da muke tashi yake in kai tashi kuwa da muke sarrafawa zamu zo mu ƙara farashin kayakin da muke sayawa kwastomomi.
Shi kuwa Malam Bashir Umar wani dan kasuwa kuma mai lamuran ayyukan kwangila na cewa
su zubi ya ga mazaje suna da uniform foreign kasuwa bai daya. To wannan kasuwa bai daya din ita za ta ba a naira darajar da ya kamata naira ta zauna. Kuma in aka samu aka yi wannan shine zai sa mutane za su iya kawo foreign direct investment. Kuma kashi 70 cikin 100 na masarautu Najeriya sun dogara da dala kan wajen kawo abin da za su sarrafa. To dala wata abu ce babba.
Rahotanni daga kasuwar Shinkutawa fa a Kano sun tabbatar da cewa kusan naira 40 ce ta karu akan farashin kudin canjin dala sa'o'i kalilan bayan sanar da matakin daina sayar da dala ga kamfanonin canji daga bankin na CBN. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban adawa ƙasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba a fadar White House don tattaunawa akan batun demokradiyya da haƙoƙin bil'adama a ƙasar da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. A wani saƙo da ya rubuta a Twitter bayan ganawar, Biden ya bayyana cewa na samu damar ganawa da Tikhanovskaya a fadar White House da safiyar yau. Amurka na goyon bayan jama'ar Belarus a ƙoƙarin da suke yi na kare demokradiyya da haƙoƙin bil'adama. Tikhanovskaya ta kira ganawar mai kyau kuma ta ce ta ji a jikinta Amurka na goyon bayan Belarus. Tun bayan da aka sake zaben shugaba Alexander Lukashenko wanda kasashen yammaci da yawa suka kira zaben maguɗi a watan Agustan bara, Belarus ke fuskantar rikicin siyasa. Rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen China Wang Yi ya matsawa shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan da su zara hannunsu akan duk 'yan ta'adda ciki har da kungiyar da ke adawa da China ta ETIM a lokacin wani taro da shine mai masaukin baki. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce mataimakin shugaban siyasar Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar wanda ke jagoranta ofishin kungiyar a Qatar shine ya jagoranci tawagarsa mai mambobi tara a wajen ganawar a arewacin birnin Tianjin. Wasu masu fashin baki sun ce ganawar na jaddada karfafa hulɗa tsakanin Beijing da kungiyar mayakan da kuma tasirin da Taliban ke ƙara yi a idan duniya. Ganawar na zuwa ne bayan da Amurka da NATO suka janye kusan dukkan sauran dakaransu daga Afghanistan. Janye sojojin ya samo asali ne daga yarjejeniyar da Amurka ta cimma da Taliban a watan Fabrairun shekarar 2020.
Kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na gaba. A ci gaba da kiraye-kiraye da 'yan kudancin Najeriya ke yi na ganin an sake fasalin kasar, su ma 'yan arewaci suna ganin kiran ya zo a daidai. Mai magana da yawun kungiyar dattawan arewa Dr. Hakim Baba Ahmed ya shaida mun cewar a shirye suke don sabunta dokokin kasar, amma ba maganar raba kasar ba.
Wato sabon fasali yana da shi gyara duk abin da kai ka gwada shi ka gina shi ka ga akwai wuraren da yake bukatun a gyara shi ko a tada ko matsa ko a wani outside ka juyi dole ka yi shi. Tunda wannan kasa adi na Allah ne kawai yake ba a kuskure kuma shi Allah ne kawai yake yin abin shi yanda yake so. Kuma yanda zaka ji sai in yi canza abin shi amma da wani abu na mutum zaka ga in ka bincika shi zaka ga akwai wuraren gyara. Neman gyara ne kawai. Najeriya nan tana bukatun gyara a wurare da yawa. Ana neman gyara wurin mulki ta Najeriya yadda ake kasafa abubuwan da Allah ya ba mu a ƙasar nan. Ana neman yadda za a tsare-tsare na jihohi ko shiyoyi tana buƙatar a yi aka ce an zaɓe shi da gaske ne fi sabilillahi an zaɓe shi. Tana neman a gyara wurin gyara tsaro abubuwan da zai ƙara tsare mutane. Akwai abubuwa da yawa da ake buƙatar mu ma haihu mun goyi bayan wannan abu saboda mun ga alama akwai bukata na gyare-gyare a Najeriya. Shi yasa wayansu sukan ce ai wannan ajanda ne ko wani bukata ne na 'yan kudu, ba na 'yan kudu bane, ba ma wanda suka fi son a gyara Najeriya kamar mu.
Kana da fahimta idan aka zo maganar wannan a ainihin sake fasalin Najeriya, maganar da ake yi ta ainihin raba Najeriya za ta shigo cikin tsarin koko ba ta daga ciki?
Wanda zai kawo maganar a raba Najeriya sai ya kawo mana hujjar shi na raba ta, kuma ya gaya mana da me yawa yake magana. Idan wani ya zo ya ce mana kamar ko irin su Kano din nan ko su Igbo din nan su za su ce a raba Najeriya, sai mu ce to gaya mana na ɗaya dai ba ya yi koka. In Yarbawa ne gaba ɗaya suka ce wanka ba sa son Najeriya, ko kuwa kai Kano Igbo ne gaba ɗaya suka ce. Don mu abinda suke gaya mana daban, abinda su kai kake gaya mana daban. Don muna zama da Yarbawa, muna zama da Igbo, kuma mun san ƙarya waɗannan suke yi. Ba ya rabe ba ya so ya bar Najeriya, Igbo ba ya so ya bar Najeriya, kuma ba warori muke so mu bar Najeriya ba. In ya zama dole kan Arewa ta bar Najeriya za mu bar Najeriya, amma halin da muke ciki mun san ƙarya ne ake yi masu zuwa su ce wai a bar Najeriya. Saboda haka in ma an zauna za a yi magana nan na gyara. Wanda ya ce cikin gyaran na hada a barin Najeriya, sai mu ce mishi to mun ji me ya kawo hujjanka? Ai duk gyaran ma da za a yi sai ka kawo hujjanka, ka ce nan ya lalace a gyara. Da lalama ake yi da kuma a raja'a a kan nan fanna ne, kuma a raja'a a kan wannan shi ne magani.
Ka yi magana a game da shugabanci na Najeriya, ainihin rashin shugabanci na gari shi ya kai Najeriya ta shiga halin da take ciki. A yanzu akwai waɗansu da kuke ganin su ne suka fi cancanta a basu su jara gama ƙasar don samun daidaito kenan?
Kodai ba mu san wanda akwai wanda suka fi cancanta ba, mu san akwai wanda ba su cancanta ba. Shugaban ƙasa Buhari ya yi shekara 6. Abin da duk muka sare zai ma Najeriya da yi ba. 'Yan majalisar ne yanzu suke biye da shi, suna kayi yallaɓai kayi daidai kayi daidai, ba su cancanta su riƙe mukamin na 'yan majalisa ba. Da 'yan majalisa kamar ma abokan hamayya sukan zama ma shugaban ƙasa, saboda su suka rantse suka ce za su sa ido, in ya yi daidai a ce ya yi daidai, in bai daidai ba a ce ya yi daidai ba. Gwamnoni duk yawancinsu babu wani abin da suke yi wanda zai nuna wa jama'a cewa lallai sun suna jin tsoron rantsuwa wanda suka yi da riƙon amana. 'Yan majalisunsu na jiha gara ma kowa da su.
Dokta Hakim Baba Ahmed kenan akan matsalolin Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don tahoyi ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsakiya karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya domin fahimtar doka da ta haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima. Yau ma muna tare da Honorable Salisu Abdullahi Gumel, sakataren cibiyar yaki da aikata miyagun laifuka a karamar hukumar, da Comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo, dan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare haƙƙin iyali, sai kuma barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa Federation jihar Kano. Ga ci gaban bayanin Honorable Salisu kan hujjar kafa dokar a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
A wannan Arabian Nights din anan ake sa musu acid a cikin lemo ko a ba su a chewing gum su ci, amma in ba a yi wata yarinyar in ba donan matatarar ba, ba ta da damar da za ta fita waje ta samu wannan lokacin da ta samu wannan damar. Daga ta zama addicted da kwaya, duk inda samari suke sai ta je gidansu, wuta samu hanyar lalacewa. Idan ka hana wannan harkar, ka taimake mata ɗaya kenan. Na biyu, harkar mata akasarinsu harka ce ta showing. Idan ba ka yi akwatuna ba ka kawo ka tara, zuciyar uwa ta karya, ba za ta tada hankali da ce ke dama kayan kitchen, sai ta maka irin wannan abubuwan na badangarci da ake yi, ba za ta yi ba domin ta san kai ma ba kai ba. Sannan akwai wani abu
da ya zama ba wajibi bane akanta,
ba wajibi bane akanta, tunda dama ba yi ba abu ne da aka nuna a cikin dangi cewa gashi akwati goma ce turmi 100 ne. su matan mun lura da wannan abin zai shafe su. Akwai bakilawa, wuce a bada ake bakilawa kusan buhu ɗaya da rabi ake sai ka kashe naira 60,000 a bakilawa. Idan aka kawo kayan aure za a zo a ce an bada bakilawa ko an soye kaji an sai kata-kata din lemo an bayar. To kayan auren da za a kawo kudin auren maza ne kawai su sallama a kofar gida ko su baku su juya gora da dubino. Ina za ka yanka musu kaji? Ina za ka saya musu wannan madara bobo ka ba su? Ina za ka yi bakilawa ka ce za ka kai ta uwar miji tawon miji? Ba za ka yi ba. Saboda haka wannan abin da muka yi in dai ba a yi ba wannan akwatuna wanda aka daga a gaban mutane ake cewa ga yaci rimi kaza ne wannan, to uwa za ta yi daidai abin da ta ga dama, ba za ta je ta ciwo bashin da zai zo ya dame ta ba, ko ta je ta jirɗe gado a cikin ɗaki ita ta sayar ta biya bashi. Kuma magana da ake ta gado al'ada mu ce wannan magana gado da katifa an yi da cewa uban mayarinya shike siyacin farko, kuma idan tafiya ta yi tafiya irin a sani za a iya gyara duk wasu kalubale da suke shigowa cikin wannan dokar. Sannan abin da nake kada gaya muku ina kalubalantar a ce mun wai tattalin arziki yanayin tattalin arziki mu shi kawo muka yin dokar ba hi bane ba, wasu abubuwa ne muka ɗauka muka dora a kanmu wanda suka fi ƙarfinmu, wanda ko a Saudiya kake rayuwa ko a Amerika kake rayuwa sai an kada mata tattalin arzikinka in dai za ka ɗauki buƙata ta fi ƙarfin abin da yake hannun ka. Da zunzunni ake yi ba san idan santa ba, ba san ɗaukar amarya a mota ba, goyonta ake yi. So da ka duk wani wasu abubuwa ne na kashe kuɗi ba a san anko ba a da kenan da ake auren. Yanzu kuma abubuwan baƙi ne suke shigo mana, irin kashe kuɗi ne ke shigo mana, ba wai tattalin arzikin ba ne ke hanawa mai auren. No, buƙata ce suke shigowa take fin ƙarfin tattalin arzikinmu. Misali ni sana'ata ba karguru ko ni sana'ata a daidai da sahu, ka kawo mun silinda mai cin 20 kg in ta ƙare a kitchen ba na jin ina da wata 8,000 zan je a lokaci ɗaya in maka da filin ɗinta in kawo kitchen aje ban isa ba, ina a taɓa ko ina sai da bakar goro ko ina yanka rake. Duk wannan ƙaramar sana'a ba za ta hana cewa ba zan yi aure ba.
Barista, wannan doka tunda me take koya mana misali ko kuma wanda darussa za mu koya? Na farko dai za ki ga cewa community al'ummar Gumel daga shi inuwar gidauniyar Gumel su suka yi wannan tunani yar aka kai ga inda aka yi aka dokan nan. Sannan kuma an kuddade kuna ta cewa constitution ya baiwa dama, ya baiwa ƙananan kuma dama su yi abin da kuke kira by-law, inda cewa gashi nan bayananki sun nuna by-law ɗin nan kamar an baka da hannun dama ne kuma aka karɓe da hagu. Yaya za a yi irin waɗannan dokokin su yi tasiri tunda matsalar iyali tana nan kusan a kowane gida a arewacin Najeriya?
Ka gane abinda za mu duba kamar kuma da dai magana kusan ba wai kalubalanta sanake ba, amma za ka ga yana tafka yana warwarewa saboda duba da cewa tsarin mulkin nan shi ya bayar, amma ina lauya kuma in ba constitution din nan ba, amma shi kanshi cike yake da karo da juna shi constitution din ko shari'ar musuluncin kanta. Ga wanda suka karanci Islamic law mun sanya ya shari'ar musulunci ta yi fasin kafin ma a yadda ta zama tana daga cikin an yi recognizing ɗinta, ana enforcing ɗinta. Akwai abin da ake cewa sai ta dace da it's a written law, sai ta zama written law, sai ta zama daidai da type person ɗin test and recognizance and incompatibility test. To irin waɗannan dokokin ma na ƙarfi, mun san Islamic law written law ce, amma constitution bai yadda musulunci shari'a ce rubutacciya ba. Har yanzu azmalganar da nake ma duk daliban da har yanzu ya da it's not a written law, za a koya maka haka zaki, amma kai ka san it's impossible in court, za ka iya zuwa ka, amma wannan recognizance test din har aka zo aka gama aka koya mana a jami'a nuna ake Islamic law bata passin ba. To irin waɗannan dokokin da ake yi, abinda nake duba maka cewa shine mu tsaya mu ga shin addinin zamu ko ku al'ada. Idan zamu kalli dokan nan ta bangaren addini, to fa addini ya riga ya fitar da komai, ba ma buƙatar wata doka mu bi yanda addini ya ce. Da yake cewa misali al'ada ta riga ta ce dole kai za ka yi gado, al'ada ya ce ba addini ba ne. So kaga anan ko da tafiya ta yi tafiya za a samu ƙaiƙayi da damuwa a zuciya wanda aka ce waye gado aka hana ɗaya bangaren ya yi laifi.
Amma musulunci ya yarda da al'ada
al'urf wal a'adat tana daga cikin secondary source of sharia to amma abin da ake ita al'adar addini yana yarda da ita idan bata ci karo da waɗancan sources na shari'a ba Qur'ani hadisi ijma'i da kiyasi sai ka gama da waɗannan sannan zaka tafi secondary su ne su istihsan istihsab shar'u man qablana urfu wal a'adat to idan ka duba ka dauko abin ka ce eh addini ya yarda ga abin da dai addini ya faɗa babu aure sai da abubuwan nan guda hudu inji manzon Allah waliyi sadaki shedu da siga shine men mu dawo mu tsaya akan wannan yanzu misali wani abu yanzu ni in ƴar gumel ce amma mazauniyar Kano sai na je na yi sabanin abin da dokar nan ta ce ya za a yi a hukunta ni misali ya za a yi tunda a wajen hukuncin doka ana duba parties jurisdiction da kuma subject matter inda aka yi shi
dan kiyar Kano ce kuma sun cika je
Egypt misali ba gori ba
Saudi Arabia
to ya
za a
to wannan wani babi ne daban wanda Mahmud lokaci ba zai idabe ba ana duba a ina aka fara mu'amala a ina aka kare parties din a ina suke da zama wanda shi ma darasi ne mai zaman kansa maganan nan da na fada ta farko mu zo mu canza attitude din mu mu gyara dabi'un mu matsalar mu ba doka bace matsalan mu ba rashin bin doka bace matsalan mu ba bamu da kyawawan dokoki bane babban matsalar da take damun mu be it a tattalin arziki be it a zamantakewar iyali be it harkar karatu duk wata harka idan ka duba canji muke bukata na dabi'un mu mun sauka daga kyawawan dabi'u da addinin mu da al'adar mu
sai zan cina ya za a canza dabi'un mu tare
alhamdulillah Muhammad yanzu idan tun daga haihuwar yaro da yarinya iyaye sun dauki wannan haƙƙin da aka dora masa na tarbiyya da nuni da kyawawan halaka yanzu in ka lura da kai muka yi program din nan zamantakewa da taimakekeniyar juna duk mun yi watsi da kyawawan halayen mu
to idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji inda barista Amina take ganin dokar ta yi karo da dokokin ƙasa a tsokacin da mai sauraron mu Yusuf Musa yayi dangane da batun ya ce matsalar ba dokar bace sai dai da dama masu kafa dokar ne suke karya ta to mun gode da gudumuwar ka Yusuf Musa yanzu a madadin bakin namu da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Tubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke
da haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
an maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa wanda ya riga ya halaka Amurkawa sama da 611,000 a jiya Laraba Baitul Malan Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari guda 8 dake karkashin cibiyoyin leken asirin shugaba Bashar al-Assad bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama akan fursunonin siyasa da wasu da ke tsari ma'aikatar shari'a Amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar 2020 ko tunanin yin haka da cewa ta yi wasu na amfani da tsarin da ya sabawa kariyar gwamnatin tarayya akan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia wani lafiya kuma mutashi lafiya bis salamu